Sashin Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Wassalamu alaikum alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub Makiri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 17 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Hawwa da kanin labarai.
A jiya Laraba Majalisar Dinkin Duniya ta gargadin cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Niger na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar, inda ta buƙaci a tsame ayyukan jin ƙai da rufe kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kaucewa afkuwar bala'i. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa a ci gaba da bibiyar da Washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar Niger. Sabuwar jakadiyar Amurka a Niger, Kathleen Gibbon, za ta isa birnin Yamai duk kuwa da juyin mulki da aka yi a ƙasar. Wani sabon rahoto da kungiyar kula da kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna yadda abubuwa na nuna bambancin launi da ƙasƙantar da baƙar fata ke ci gaba da kare kaina a shafukan intanet a ƙasar China.
Kanon labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa al'ummar arewa maso yammacin Najeriya sun bayyana damuwa akan mukamin minista da shugaban kasar Tinubu ya raba a yankin.
Yankin arewa maso yamma wanda nan ne aka ba Bola Ahmed Tinubu dandazon ƙuri'a, nan ne samu rinjayen masoya da kuma suka da masa ƙuri'a na ba da ministoci manya guda biyu na tsaro da kuma na kasafin kuɗi da shirye-shirye da tattalin arziki.
Wasu 'yan ƙasa kuma sun mai da martani ga waɗannan naɗe-naɗe na ministoci da shugaban Najeriya ya yi.
Guri ɗaya ne ni ana fahimtar na gani akwai gyara shine minista na Abuja. Bai kamata a ce an ɗauki federal capital gaba ɗaya an kai ta wani waje ba.
Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar. Amma yanzu ya gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
A jiya Laraba Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Niger na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar, inda ta buƙaci a tsama ayyukan jin ƙai da rufe kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kauce ma afkuwar bala'i. Hukumar ayyukan jin ƙai ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da yake fadda gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan jiya, ƙasar ta ƙirƙirta mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da suka kai sama da miliyan 3. Haka kuma mutane sama da miliyan 7 da aka ɗauka a matsayin masu ɗan dama-dama ga matsalar abincin a yanzu lamarinsu ka iya ɓaci sakamakon rikicin da ya kunno kai, kamar yadda hukumar kula da ayyukan jin ƙanta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi, inda ta yi misali da bayanan hukumar abincin ta majalisar. A ranar 26 ga watan Yuli ne dai wasu dakarun tsaron shugaban ƙasa suka tsara Bazoum mai shekaru 63 a duniya a juyin mulki na biyar da aka yi a ƙasar ta Niger tun bayan samun 'yancin kanta daga Faransa a shekara ta 1960. Hukumar abincin ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana ci gaba da kai taimakon abinci a ƙasar ta Niger duk kuwa da rikicin siyasar da ke ci gaba da raraka ƙasar mai fama da talauci. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa a ci gaba da bibiyar da Washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar Niger. Sabuwar jakadiyar Amurka a Niger, Kathleen Gibbon, za ta isa birnin Yamai duk kuwa da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya. Wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ana sa ran isar ta Niger a wani lokaci cikin mako mai zuwa. A ƙarshen watan jiya ne jim kaɗan bayan juyin mulkin Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin Kathleen, wadda jami'ar diplomasiya ce a harkokin ƙasashen waje kusan shekara guda da zaɓarta a kan muƙamin. Mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Vendet Patel ya shaida manema labarai cewa ba wani shirin da aka yi na ta miƙa takardunta ga jagororin mulkin wato juyin mulkin, kuma aikin da za ta yi a ofishin jakadancin baya buƙatar yin hakan. Ya ƙara da cewa za ta tafi can ne domin jagorantar ofishin jakadancin a yanayi mai wahala, domin mara baya ga al'ummar Amurkawa da kula da ƙoƙarin da gwamnatin Amurka ke yi. Wani sabon rahoto da kungiyar kula da kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna yadda abubuwa na nuna ɓatanci da bambancin launin fata da ƙasƙantar da baƙar fata ke ci gaba da kare kaina a shafukan intanet a ƙasar China ba tare da hukumomin ƙasar sun ɗauki wani mataki a kai ba. Kungiyar ta duba ɗaruruwan fayafayen bidiyo da rubuce-rubuce a sanannun shafukan sadarwar zamani a ƙasar, inda ta gano yadda ake yawan nuna baƙaƙen fatar a wulaƙance a shafukan. Kungiyar ta ce da dama daga ababen da ake yaɗawa a shafukan sadarwar na danganta baƙar fata da burai. Rahoton ya ce wani faifan bidiyo da ya karaɗe ko'ina a kafar sadarwar zamani ta China ya riƙa nuna 'yan Afirka a matsayin matalauta ce ma zaune, inda suke nuna mutanen China waɗanda dama su suka ƙirƙiri manhajar a matsayin attajirai masu samarwa jama'a ayyukan yi, gidaje da kuɗi.
An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Bayan yin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rattaba ma'aikatu ga ministoci, an lura ya kawo sabbin manufofi inda mukamai da suka saba kasancewa a wasu wurare a ƙasar. Wannan zubin sun canza yankuna kamar ma'aikatar babban wato birni kenan na tarayya da kuma ma'aikatar ma'adinai kenan. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
A halin da ake ciki dai a yanzu, bayanai da ke fitowa daga sassan arewacin Najeriya, ana ta ganin akwai korafi da suka akan irin yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rarraba ma'aikatu zuwa ga ministocin da Majalisar Dattawan Najeriya ta amince ya naɗa su a matsayin ministoci a Najeriya. Malam Mamun Sani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun a Najeriya, na kuma nemi ya yi mun tsokaci akan irin koke-koken da 'yan arewacin Najeriya suka fara yi.
A yawan ministoci kudu maso yamma, inda nan ne bangaren da shugaban kwaya fito ya samu kaso matsoka, ya sami ministoci bakwai manyan ministoci. Mafi karancin yanki kuma da ya samu minista shine kudu maso kudu, yanda suka tsira ministoci guda biyu. Yankin arewa maso yamma, wanda nan ne aka ba Bola Ahmed Tinubu dandazon ƙuri'a, nan ne samu rinjayen masoya da kuma su kada masa ƙuri'a na ba da ministoci manya guda biyu na tsaro da kuma na kasafin kuɗi da shirye-shirye tattalin arziki. To, ministan tsaro dai kamar yadda an ya fito ya nuna cewa Badar Abubakar tsohon gwamnan jihar Jigawa shi ya da wannan kujera, inda ƙaramin minista kuma shine tsohon gwamnan jihar Zamfara Matawalle. To, waɗannan ministoci ya riga lallefa yana da kyau da yankin arewa maso yamma, saboda nan ne ke ta fama da wahalar adanci na 'yan tsagera. Waɗannan duk kujeru da aka bayar, mutane guda biyu ne a bisa ra'ayina, mutane ne wanda ba su inganta ba su riƙe wannan mukamin, saboda ba su da wani sanayya kuma akan harkokin tsaro ko kuma mafita daga harkokin tsaro.
Waɗannan ma'aikatun da aka ba su, wanda ka fara cewa ma'aikatu ne muhimmai masu tsoka, ai ma'aikata ko ƙwararrun mutanen da ya baiwa waɗannan gurin, ana ganin sun dace da ayyukan da ya ba su ko?
To, gaskiya dai ma'aikatar kuɗi ta tarayya aka ba wannan mutum da ke kira Mr. Edu, ina ga ya taɓa yi masa kwamishina na kuɗi lokacin da yana gwamnan jihar Lagos. Mutum ne fitacce, mutum ne mai ƙwarewa, kuma ya yi fice wajen harkar sanin makamar al'amarin kuɗi.
To, amma su wike da aka bar babban birnin tarayya fa, da ake ganin kamar wannan shine karo na farko aka samu sauyin ko wani daga kudancin Najeriya aka bashi wannan aiki?
To, gaskiya ni ban ga hikimar nada wuce ba. Na farko dan jam'iyyar PDP ne, na biyu mutum ne kuma daga yankin kudu maso kudu, kuma a cikin ministoci da aka tantance akwai mutum ɗaya wanda ya fito daga yankin babban birnin tarayya. Kowa ya tsammanin wannan mutumin shi za a ba ministan babban birnin tarayya, amma gashi sai aka ba dan wani yanki wanda ma bai shafi ba wannan bangare.
Shi ma Profesa Khalifa Dikwa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, shina ganin kamar akwai matsala dangane da burin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na kawo sauye-sauye a Najeriya, da kuma irin rukunin mutanen da ya naɗa zuwa ga waɗansu muhimman ma'aikatu na ƙasa a matsayin ministoci.
Idan aka yi la'akari da nadin-nadinnan, akwai wanda wajensu daban ne. Misali, zan ba da misali akan abin da ya shafi ma'adinai da sauransu, na bukatan wanda ƙwararru ne zahiri, misali ne wanda suke da kishi, sannan kuma su san cewa dukkansu ministocin nan gaba ɗaya ko a siyasance aka ɗauke su, ya kamata su ji a jikinsu cewa Najeriya suka yi wa aiki Najeriya gaba ɗaya, ba wani bangare ba ne.
Ranar Litinin da ake sa ran Bola Ahmed Tinubu zai kaddamar da wannan majalisa ta ministoci wanda za su kasance mambobi na majalisar zartawa a ƙasar. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Hawo da ci gaban labaran duniya.
A jiya Laraba, gwamnatin Taliban ta soke daukacin jam'iyyun siyasa da ke Afghanistan, inda ta bayyana cewa harkar jam'iyyun siyasa ya sabawa tsarin shari'ar musulunci. Matakin da Taliban ya zo ne bayan kwana guda da bikin zagayowar shekara ta biyu da dawowar shugabannin bisa kan iko a birnin Kabul. Ministan shari'ar gwamnatin Taliban, Abdulhakim Shari, ne ya sanar da matakin soke jam'iyyun siyasar a yayin wani taron manema labarai a Kabul, babban birnin kasar. Ya ce babu wani tanadin shari'a da ya ba jam'iyyun siyasa hurumi a kasar. Ya ce ba su da wani amfani ga muradun kasa, kuma kasar ba ta ra'ayinsu, ya faɗa ba tare da wani ƙarin haske ba. Fiye da manya da ƙananan jam'iyyun siyasa 70 ne ma'aikatar shari'a ta yi wa rajista a ƙasar kafin gwamnatin Taliban ta sake amshe ikon ƙasar da ya yi kace-kace, wato da yaƙi ya yi kace-kace da ita shekaru biyu da suka shige. Gwamnatin Taliban da yana ci gaba da shan suka sakamakon tauye haƙƙin jama'a da ƙungiyoyi da tirsasawa masu caccakarta, inda masu goyon bayan ta kaɗai ke walwala a ƙasar. Gidan ajiye kayayyakin tarihi na Burtaniya ya faɗa a jiya Laraba cewa an kori wani ma'aikacinta ɗaya bayan da aka sace ko aka ɓatar ko kuma lalata wasu kayayyakin tarihi tun na ƙarni na 15. Gidan ajiye kayan tarihin ya ce ya ba da umarnin gudanar da sake nazarin tsaro da kuma gagarumin aikin nemo kayayyakin da aka sace ko aka lalata. Kayan da aka sacin sun haɗa da abin wuya da warwaro da zobuna na zinari da duwatsu masu daraja da gilashi na tun ƙarni na 15 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam zuwa ƙarni na 19 bayan mutuwarsa. Mafi yawa ƙananan abubuwa ne da ke ajiye da aka jima ba a baje kolinsu ba, a cewar gidan tarihin. Abubuwa uku ne yanzu ke da mahimmanci gare mu. Na farko, mu gano abubuwan da aka sace. Na biyu, mu gano menene in har akwai shi ya kamata a ce da an yi domin hana afkuwar hakan. Na uku shine mu yi dukkan mai yiwuwa da ya haɗa da zuba kuɗi a inganta tsaro da ajiye bayanai domin tabbatar da ganin irin hakan bai sake faruwa ba, in ji shugaban gidan tarihin George Osborne. Osborne ya ce wannan lamari ya sake ƙarfafa mu ne kawai bisa ga sake jaddada tunaninmu da muke da shi tun da farko game da ajiye kaya a tarihi.
A gaida Hawa Umar da ta karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuba dalla. Bayan yin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana ma'aikatu da sabbin ministocinsa za su kula da su, tuni jama'a suka fara mai da martani game da ɓangaren tattalin arziki da arewacin ƙasar. Ga wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ɗauke da ra'ayoyin jama'a akan haka.
Dr. Dauda Muhammad Kwantogoya wani masanin tattalin arziki ne da suka jari a Najeriya.
Da mutanen da aka ba wannan fanni na tattalin arziki, musamman shi ministan kuɗi din, to kaka manta kuma bayan wannan mukami nashi minista, akwai kuma wani ƙari da aka mishi kusan shine zai rika hada kai na duk abin da ya shafi tattalin arziki kasan, wato kusan an mashi ƙari guda biyu kenan. Ga duba da kwarewan shi, ya taba yin commissioner kuma ana ganin yana da kyakkyawan fahimta ko kuma ni a wannan fannin. Babban abin da zai mai da hankali shine ya gani cewa an shawo kan wannan matsalolin da tattalin arzikin kasan ke ciki, musamman na hawan kayayyaki da kuma darajar kudin kasan wanda ake ganin yana ta raguwa saboda wasu dalilai din kuma da suka shafi wasu matakai da ita sabuwar gwamnatin ta dauka. To haka shi ma kuma ministan tsare-tsaren, shi ma an ka duba, shi ma ana ganin shi kwararre ne, ya taba yin gwamna shekara 8, sannan kuma yana da ilimi da fahimta da gogewa na inda aka saka a gaba.
To ya kake ganin ministocin da aka nada da ma'aikatansu a yankin arewacin Najeriya, kwalliya za ta biya kudin sabulu?
Ka san mukami ne wanda yake za a yi ma kasa aiki, to amma kuma da yake yanzu yanayi ya zo kowa ana duban kaman mai wannan ya samu mai wancan ya samu bisa ga kuran da suka bayar. To ni ina ganin kusan ire-iren waɗannan mutane suna la'akari da shi a siyasance. To in haka nan ne za ka ga kusan su arewan da suka bada kura suka jajirce aka zabe shi. Kusan idan ka duba a gurguje za ka cewa kusan duk madafan tsaro na ciki da na waje duk an mika musu, kamar ministan tsaro, babban minista da karamin minista duka na tsaro mutanen arewa ne. Sannan kuma haka na harkar yan sanda da babban minista da kuma karamin duka na mutanen arewa ne. To kuma sannan ka duba shi ma haka minista na cikin gida da ministan lafiya da ministocin noma duka mutane ne na arewa.
Shi ma Alhaji Adeo Sa'ibu Dansudu, shugaban wata kungiyar yankin arewacin Najeriya da ke birnin Lagos, ya tofa albarkacin bakinsa game da sabbin ministocin da kuma ma'aikatan da aka ba su.
Na dana dan ministocin da aka yi ya yi kyau. To amma guri ɗaya ne ni ana fahimtar na gani akwai gyara, shine minista na Abuja. Bai kamata a ce an ɗauki federal capital gaba ɗaya an kai ta wani waje ba. Banda ya kamata ya zama ɗan arewa, ko da ba ɗan Abuja ba, ko da ba ɗan Naijawa ba, ɗan Nasarawa ba, ya kamata shine minista na Abuja. Ba ɗan komai ba, ɗan la'akari da irin mutanen da suke zaune a Abuja, musamman su ƙabilun arewa da suka fito daga ita Abuja.
Yanzu dai abin jira a gani shine ganin yadda waɗannan ministoci za su fara gudanar da aiki gadan-gadan bisa la'akari da matsalar tattalin arziki da na tsaro da ake fuskanta a Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, ba roki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano bayan tabbatar da DJ Aboki a matsayin babbar alƙalin jihar, mace ta farko a tarihin jihar da za ta rike wannan mukamin, yayin da a matakin tarayya kuma aka samu adadin mata mafi yawa a jerin waɗanda za a ba ministoci. Yau ma muna tare da barista Ibrahim Abdullahi Ce'i, majin ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano, da kuma barista Amina Umar Hussein, tsohuwar sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata a jihar Kano. Jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Amina yadda take ganin makomar mata da ƙananan yara a sha'anin tafiyar da harkokin kotu da sauran batutuwa na zamantakewa da suka fi alaƙa da aikin kotuna. Sai ta bayyana cewa,
gaskiya kusan ka taɓo inda kullun da shi muke kwana muke tashi. Duk wata lauya mace, musamman wanda suke fafutukar 'yancin mata, kamar yadda nace maka, mun samu ci gaba ainihin a wajen bangaren lauyoyi. Zan iya ce maka a Kano kusan lauyoyi mata suna neman su fi lauyoyi maza yawa.
Amma ana ta dakushe 'yancin 'yan uwa.
Banda wannan, idan ka zo ƙananan alƙalai na majistrori, nan ma in ba su fi mu yawa ba, to kankan ake. Haka babban kotuna, haka kotun ɗaukaka ƙara, haka dai duk kotuna. Amma tsakani da Allah, a matsayin da mata suke, musamman yi magana iya jihar Kano, za mu ce kamar haka ne, shiga rijiya ne.
To ku ne kuka gaza cin kwatowa 'yan uwanku mata 'yancinsu ne, ko system ne? Tunda dama kullum shi ake zargi a ce wai system ne baya aiki.
To gaskiya a nan ba mu muka kasa ba, kuma ba system ba ne, abu ɗaya ne wanda har yanzu abokanan rayuwarmu wa'anda Allah ya halice mu dan su ma aka halice su dan su, har yanzu ba su yadda cewar mu abokanan rayuwarsu bane. Abin da yasa idan ka je musamman kotuna ƙanana na shari'ar musulunci, kusan idan ka ware kaman shari'a kaso 100 a cikin wanda ake da shi, zaka ga kusan kashi 75 da akan mata ne. Wannan ya faro daga haƙƙin zamantakewa auren, haƙƙin rayuwa, haƙƙin shayarwa, haƙƙin ciyarwa, haƙƙin cin zarafi, wato gender based violence ko kuma in ce domestic violence, duk su ne suke dawainiya da mata. Haka idan ka je gidajen gyaran hali da tarbiya da muke da su, zaka ga waɗanda suke cikin gidajen nan majority su matasa ne, ƴaƴan mu ne, wanda wannan shigar da su din tana taimaka wajen dakile da kawo naƙasu a ci gaban mata. Shi yasa zaka ga yawan cin zarafin matan da ake yi hayyawa, saboda har yanzu abokanan rayuwar mu ba su yadda ba. Yanzu idan zan baka misalin da zaka yadda da shi, adadin yawan fyaɗe din nan da ake yi, muna ta kokari cewar a samar da kotuna na musamman, wato special court, wanda za su dinga sauraron irin waɗannan kararrakin, wanda in Allah ya yarda yanzu duba da cewar muna da mace a matsayin ita ce sabuwar alƙalin alƙalai ta jihar Kano, so gaskiya anan za mu iya cewar in dai a wannan bangaren ne in za mu samu, tunda abu ne da ya shafi ƙasa baki daya, a ce a samar da kotuna na musamman wanda a matsayinta da yanzu da take da shi muna saran a jihar Kano, za mu samu waɗannan kotuna na musamman da za su dinga kula da al'amuran mata da ƙananan yara insha Allah.
Kamar za a iya cewa tana da hurumi kenan ta samar da wannan kotu.
To ka san kamar da yanda muka faɗa maka, abu ne da yake duk abin da za a, akwai abin da idan aka ce judicial power ne, a matsayinta na judicial power, wato a haƙƙinta ko kuma ƙarfinta na alƙali za ta yi, to amma abu ne wanda yake dole sai wanda abu ya shiga, dole sai gwamnati ta sahale ɓangaren zartarwa kenan. Su za su suke da wannan haƙƙin, su za su yi idan ba su ga dama sun yi ba, duk ƙoƙarin alƙali ko duk ƙoƙarin lauyoyi ko duk ƙoƙarin wasu ƙungiyoyi, abin ba zai tabbata ba. So amma mu dai muna sa ran Allah ya dada ita da kuma kokarin da muke, saboda cin zarafin yayi yawa, kuma bayan da mata suke fuskanta yayi yawa, so muna sa ran yanzu tunda namu ya samu, mata ta samu, mu ce tamu ta samu,
ba da ma lakari da suke bayani, ai da ma kun samu, tunda duk ku ne da rinjaye a fannonin, misali na
wannan kololuwa a jihar Kano, kololuwa yanzu mace ce.
To za a iya cewa kenan
ba mu gaza ba ko kada.
Barista, wace irin rawa kake ganin cewa misali kungiyar lauyoyi ta Najeriya, tunda yanzu ga alama bakin ku ya zo ɗaya cewa Jiji Aboki tana da kwazo da himma da kuma wato abinda tana da masaniya kuma game da yadda abubuwa suke gudana a fannin shari'a na jihar Kano, me MBA ke yi ne, tunda dama ana ta wannan zancen zargi na tauye haƙƙi da canna nan, amma dai kamar ba a jin MBA tana amo sosai, musamman kwatankwacin wanda FIDA ke yi muka ji tana suna ta yi. Ku dama ba ku da ruwa ne game da irin wannan al'amura din, misali ko kuma a wani abu ko kamar yadda hankalin ku akai?
To kusan kamar yadda ka tambaya mai NBA take yi, duk abin da FIDA duk wata kungiya da ta shafi lauyoyi ka ji ta yi, to NBA ce Maza Association, a ƙarƙashin NBA take. Ga ta nan sakatariya ce jami'a ta FIDA, dukkanin lokacin da abu ya taso na FIDA in za a yi shi, majority mu muke ba su benu guri da generator, so wani lokacin ma hadda mu ba su abin da ake shafi issue na refreshment sai water. Wannan, this is by the way, abin da ya shafi ita kuma MBA a kan kanta, a MBA a kungiyance muna da committee na musamman wanda muka yi shi, wanda muka kira shi Human Rights Committee, wanda kusan Human Rights Committee din nan ni member ne a cikin sa. Shi kuma ana sa vice chairman na kungiyar lauyoyi, constitutional requirement ne shine zai zama yana heading din wannan committee,
yana shugabancin
wannan committee, saboda haka wannan committee shi yake da alhakin duk korafe-korafen da za a kawo abin da ya shafi human rights abuses na dakile haƙƙin ɗan adam, za a kawo MBA shi mu kuma mu shiga. Lokacin da aka samu case din yarinyan nan Hanifa, wanda wani mutum ne Abdul Malik ya kashe ta a Kano, daga nan Kano president, wanda former president na MBA gaba daya Alhaji AB Mahmud, da attorney general na Kano, da shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Kano a lokacin, gaba ɗaya muka dunkuma, muka je muka zauna da su, muka ji kuma menene abin da suke bukata, sannan kuma muka bibi case din tun daga fara shi har zuwa gama shi. Bayan nan akwai matsala da ta faru ta marayu a Kano, na kudadansu da aka ce an cinye a wasu kotuna na shari'ar musulunci. Sai da MBA ta yi dedicating din lauyoyi kwararru aka sa suka bibiyi wannan kes nan har zuwa lokacin da aka fara kwato wayannan mutane haƙƙi nasu.
To yanzu Justice Jija Aboki mace ta farko babbar jojin Kano ta fara aiki a hukumance. Me MBA za ta yi domin ta wanzar ta taimaka abin da ake sa ran Jija Aboki za ta zo da shi na sauyi?
To alhamdulillah kusan tun daga lokacin da aka rantsar da ita a matsayin muƙaddashi sai amanna MBA da kuma wasu daga cikin shugabanni sun kai mata ziyara kuma an tattauna abubuwa masu muhimmanci a takaice, sannan kuma ta gayyata tabbatar mana cewa kofar ta abu da take. Duk sanda muka ga wani abu da ya shafi gyara da kuma abin da muke bukata cewa zai ka ci gaba, tana bukatar a sanar da ita ai forwarding dinsa ita kuma dan ta ga yadda za ta aiwatar. Sannan kuma mu ma daga bangaren mu kasancewar lauyoyi suna daga cikin wanda suke kawo cikas a wasu lokutan wajen gudanawar shari'a. To akwai kwamitoci da aka ajiye wanda suke lura da wannan abubuwan cewa case kaza an ba wa lawyer aiki kaza ya je baya yi, duk akwai disciplinary committee da mutum za ya kai shi a ladabtar da shi.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon, sai ku tare mu mako mai zuwa inda za ku ji rawar da sabuwar babban alƙalin ta jihar Kano za ta iya takawa wajen kare haƙoƙin mata da ƙananan yara a shari'ance. Kafin nan a madadin bakin namu barista Ibrahim Abdullahi Cheyi da barista Amina Umar Hussein, sai kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A jiya Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Nijar na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar, inda ta buƙaci a tsame ayyukan jin ƙai da rufi kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kauce ma afkuwar bala'i. Hukumar ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da yake fadda gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan jiya, ƙasar ta ƙiyasta mutane da ke fuskantar matsanancin ƙarancin abinci sama da miliyan 3. Ma'aikatar harkokin waje Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa a ci gaba da bibiyar da Washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar Nijar. Sabuwar jakadiyar Amurka a Nijar ɗin Katalin Gilbin za ta isa birnin Yamai duk da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya. Wani jami'i a ma'aikatar harkokin waje Amurka ya ce ana sa ran isar ta Nijar a wani lokaci cikin mako mai zuwa. A ƙarshen watan jiya ne dai, jim kaɗan bayan juyin mulkin, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin Katalin. Wani sabon rahoto da kungiyar kula da kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ya fitar ya nuna yadda abubuwan nuna bambancin launi da ƙasƙanta ga baƙar fata ke ci gaba da kare kaina a shafukan intanet a ƙasar China ba tare da hukumomin ƙasar sun ɗauki wani mataki a kai ba. Kungiyar ta duba ɗaruruwan fayafayen bidiyo da rubuce-rubuce na shafukan sadarwar zamani a ƙasar, inda ta gano yadda ake yawan nuna baƙaƙen fatar a wulaƙanci a shafukan.
To ba sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za ku da wannan daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga wato Baba Jibrin Dikko da iyalan gidan Dikko baki ɗaya a unguwar Yalwa a birnin Kumasi na rasuwar matarsa Aisha Abdulrahman, wanda Allah ya mata cikawa a ranar Litinin. Kuma za a shafa addu'a a yau kenan da safen nan an jima kaɗan, da misalin ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10. To Allah ya jikanta da sauran magabata baki ɗaya. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe da kuma injiniyanmu na wannan safiyan wato Mr. Jonah, Baba Yakubu Makeri ne na muke muku fatan alkhairi. Wassalam.